أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقوديا ميتارين يوا ديبود جنجنا زوا كما هل تشمو الله سبحانه وتعالى مدعوك كنسلكي ميقوة ميقومي ميين أبين ديسو ألو كتن ديسو ديساكي حديمو ya sake gwada mana wannan wata mai albarka muna godiya matuka saboda ba karamar wato rahama bace da albarka ubangiji Allah ya kaddare ka da samun kanka da rai da lafiya a cikin wannan wata na Ramadan wata Ramadan wata ne wanda idan ana biyan kuɗi akai mutun ciki ya cancanta ya biya ko nawa ne bai kasara ba don haka Allah muna godiya da ka kamu wannan wata ko muna fatar Allah don kana alhayy alqayyum ka ba mu ikum azumtarsa da tsayuwarsa a dare da kuma gabatar da ibadodi kuma su zama karbabu a gurin ka don kana alhayy alqayyum yan uwa musulmi tafsir na alqur'ani yana daga cikin ayyukan alkhairi da ake gabatarwa a cikin wannan wata kamar yadda aka sani a ko ina a fadin duniya saboda alakar shi wannan wata da alqur'ani kowa komi a cikin wannan wata ne aka saukar da alqur'anin wurare kusan guda biyu Allah ya ambaci wannan ko uku wani wuri yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ wannan aya karara Allah yace watan ramadana wanda a cikin sa aka saukar da alqur'ani akwai shari'a da alkhairi ga mutane akwai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya to wannan aya ta nuna alaka alqur'ani da wannan wata na ramadan haka kuma Allah yace inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin haka hadithan abdullah ibn abbas yake cewa annabi yafi iska kyauta yafi kyauta a cikin ramadana yana ƙara kyautar sa a ramadan lokacin da jibril ke zuwa inda yake yayi masa mudarasa ya hidda lessons da a cikin alqur'ani gare shi kaga ya nuna ashe cikin ramadana akan zo ma annabi alaihi salatu wassalam domin a karantar da shi alqur'ani mai girma irin abinda alqur'ani ya kunsa na umurni da hani da labaruruka to wannan duka yana na alakar wannan wata da ainihin alqur'ani mai girma bisa ga wannan ne kake ganin a watan ramadan ake sauraron qur'ani fiye da yadda ba a yi a cikin sauran watanni ta hanyar karatun sa tilawatan da kuma tafsirin sa da sauran abinda ya shafi alqur'ani yan uwa musulmi alhamdulillah yau muna daya ga watan ramadana na shekara ta 1447 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma daidai da 18 ga watan 2 na shekara ta 2026 miladiya wannan shine tafsirin mu na uku a wannan masallaci mai albarka wanda a bara in kuna tunawa mu ambace shi da suna masjidu usama ibn zaid radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda wanda yake anan wato kan titin Binnin Kebbi Road a garin Pampo local government Bodenga a jihar Sokoto Najeriya inda muke gabatar tafsir duk ainihin dare a cikin wannan wata mai albarka ainihin insha Allah kuma idan ba a manta ba yan uwa musulmi a bara wanda tun a bariya shekara ta 2024 da 2025 tafsirin mu bai wuce a cikin suratul baqara ba tun daga aya ta farko a suratul fatiha har zuwa ainihin muka shiga suratul baqara wato sura ta biyu a cikin jeren gesurorin alqur'ani wanda mun samu damar yin tafsirin aya 1 2 har zuwa aya 222. Don haka a bana insha Allah tafsirin mu na wannan shekara za mu tashi daga aya ta 223. Sai dai waiwaye arun tafiya domin mu kulla alaka da aya da ta gabata, za mu sake karanta aya ta 222 sai mu ci gaba da aya ta 223. Kamin mu soma ai uwa musulmi, alhamdulillah lura da cewa mutane da yawa sukan bibi karatu, wanda insha Allah gobe za mu yi kokarin da aka sa live bayan wanda ake na audio insha Allah. Kuma muna ƙara bar addu'a wanda kusan za mu kabbarta tarawihi, sai wato wannan yaron dan mu Ahmad Hamza sai ya fado min ga rayuwa. Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da rahama. Alhamdulillah lokacin mahiyan mutane sun sani, to muna ƙara bar addu'a Allah subhanahu wa ta'ala shi gafarta mishi, ya sa ya huta kusan duk shekara, shekarun da muke tafsiri kusan tare ake ta dawainiya ta shimfidawa ainihin shimfidu da sauraren karatu a tashi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya huta ya karbi shahadar sa. Kuma muna ƙara jajantawa ga ainihin dukkanin al'ummar musulmi dake wannan wuri. Insha Allah za mu ci gaba kai tsaye da ainihin tafsirin wannan shekara da izinin Allah ba tare da wani dugun jawabi ba. Malam za ka sake karanta mana wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
يا أخوة مسلمين كمان أنبتا زام كل علاقة لتفسير مبارا ta hanyar lura da previous knowledge kenan ko in muka ce kawai mu ci gaba da nisa'ukum harsul lakum, to wanda zai saurari karatun yau bai saurari na bara ba, ba zai fahimci inda an kai ba. Ko ma ka saurari na bara, shi yasa ni karan kaina sai da na saki saurarin daukar da muka yi ta bara domin kulla alaka, wanda suka ce ma connectivism, kulla alaka da abin da ya gabata, saboda ayoyin biyu suna da alaka da juna. Kuma mu sani alqur'ani littafi ne da yazo domin ya shiryar da mu ga abubuwa da yawa na rayuwar mu da addinin mu, zamantakewar mu ta auratayya, kasuwancin mu, duk wani abu dai kamar da kake ji ana faɗa alqur'ani mai girma sai da bayanin sa kwatta hilla. Mafi yawa tambayoyi ne da sahabbai suke gabatarwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ake bayar da amsoshin su cikin hikima da bayani. A bara mun tsawaita bayani abinda ya sawwaka game da yas'alunaka anil mahid, amma za mu maimaita fassararta sama-sama sai mu shiga nisa'ukum harsul lakum. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yas'alunaka anil mahid, kuma suna tambayar ka game da mace a lokacin al'ada. Wanda malamai sun ce al mahid wurin da take al'adat, wato farjinta ya halatta a saro ya tana al'ada, koko a lokacin da take al'ada, ko ya zama kenan suna ne na period, ko kuma al-makan ma'ana wurin ya halatta saro da matarsu tana al'ada, koko mi a hukuncin zamantakewar su da matansu a lokacin da suke al'ada. Sai Allah ce kul ka ce musu huwa adhan, wannan al'ada jini da ke zuban ma mace lokaci bayan lokaci to kazanta ne, cuta ne, fa'tazilu an-nisaa fil mahid, ko kaurace musu ta hanyar saduwa a lokacin al'ada. Sai wannan ya nuna kenan ba period aka nuhi ba, a saduwa da su an ka hana. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, Allah ce kada ku kasance su har sai sun yi tsalki. Kusanta ta mu'amala ta aure, ba kusanta ta jiki ba, ko kuma zamantakewa wuri guda, nan ba a hana ba. Saboda mun kawo cewa Yahuda sun kasance idan matar su mana al'ada sukan bar mata gida, ba su cin abincin ta, ba su san abin shanta, kiyamar ta ma yi yawa. Su kuma Nasara saboda kazamai ne Kiristoci, to suna iya ma mu'amalantar matansu, ko suna al'ada ba ruwansu, to sai musulunci ya zama tsakatsakiya. Yace kar a aurace musu ta hanyar bar musu gida, ko rashin kwana inda ɗakin su, ko kuma rashin cin abincin su, sannan kuma za a sadu da su ba, kaga tsakatsakiya kenan. Allah yace to har sai sun yi tsalki. Fa idza tatahharna, idan suka samu tsalki, fa tuhunna min haythu amarakumullah, to ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku. Nan kan yanzu in sun samu tsalki, to anan ma malamai sun yi maganganu cewa da zaran sun samu tsalki, ko ko sai sun yi wanka, an fahimta ko? Wanda wasu daga cikin malamai suka ce a'a, da zaran sun samu tsalki ko ba su yi wanka ba, to mijinsu ya samu ya sadu da su babu laifi. Fa'tuhunna min haythu amarakumullah, sai ku sadu su inda Allah ya umarce ku, shine ta hanyar al'aurarsu ta gaba ba ta baya ba. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin, Allah yana son masu tuba, wa yuhibbu al-mutatahhirin, kuma yana son masu tsalki. To wannan kamar yadda na ambata mun yi bayani gurguru a bara, a wanda ya saurara zai ji, sannan kuma sai dan ƙarin da kila ba a rasa ba, babban bayani akan hukuncin al'ada ta mata, saboda wannan hukunci yana da hukunci masu wahala fahimta a fiqh. Shi yasa malamai suke ta tsawaita bayani akai. To daga ciki akwai wani littafi kankani da Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ya rubuta mai fa'idan gaske game da al-ahkamu at-tabi'iyya lin-nisa, wato hukuncin jini na tun daga jinin biki, jinin al'ada na mata. Yayi bayani matuƙa na ilimi a cikin wannan littafin nasu kankani al-risala, dan takaitacce ne, yana da kyau a ce an karantar da mata shi, sun fahimce shi, saboda ana yawan samun matsaloli game da hukunci na jini, mi ya halatta a yi, mi ya halatta ba za a yi ba, da iri-irin su dai, ainihin wanda ya tattauna matuƙa akai. Har da ƙayyade period ta jini ya ambata, wanda bamu da lokacin da za a ce mun tsaya mun yi bayani, saboda tafsiri muke, shi ko tafsirin Al-Qur'ani, in aka ce duk ayar da aka cimma a tsaya ta hidatta, to za a yi aya guda tana ɗaukar maƙila ta share tafsirin ga na bana gaba ɗaya. To ana ɗan tare ne a ɗan wa mutane flashing, a ɗan haska musu sai a wuce gaba. So wanda ke son ƙarin bayani sai ya karanta wani littafi na Muhammad ibn Salih al-Usaymi al-Risala fi dima. To da wannan kenan, sai ya nuna ya halatta mutum ya zauna ainihin tare da matarsa ko da tana al'ada. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a aya ta gaba, nisa'ukum harthun lakum, matayenku harthun, gonaki ne lakum gare ku. Ku kalla da kyau. Fa'atu harthakum, Allah ya ce ku zo ma gonakinku, anna shi'itum, ta yadda kuka so, ta inda kuka so. Wa qaddimu li anfusikum, ku gabatar da kawunanku. Wattaqullah, ku ji tsoron Allah. Wa'lamu annakum mulaqu, ku sani cewa za ku haɗu da Allah. Wa bashiril mu'minin, annabi ka yi mu'minai bishara ta alkhairi, ka yi musu bishara da gidan aljanna, ka musu bishara idan sun bi dokokin Allah, Allah zai yarda da su. Ita kuma wannan ayar ta gaba, to bayan an sa wancan da Allah ya ce ku zo musu inda Allah ya umarce ku, shine ta al'aurarsu ta gaba, to sai aka samu akwai wasu waɗanda suke saduwa da matansu ta addubura, wanda luwaɗi ne, haramun ne. Wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba sai ya sani, kuskuru ne, haramun ne, kuma tsayin shi guda da ainihin luwaɗi da namiji. To sai wasu daga cikin ƙabilun Larabawa suka ce, ko Yahudawa suka ce, ai idan mutum ya sadu da matar shi ko da ta gaban al'aurata ne, amma in ta baya ne, to matsayin shi haramun ne. Suka ce ba wai ta addubura ba, a ta baya, amma ya sadu ita ta gaba, haramun ne. To shine sai Allah ya ƙaryata su da wannan aya, ya ce a in dai ta farjin su ne kuka sadu da su to babu laifi ko ta baya ne ko ta gaba ko ta zaune ko ta tsaye Allah ya ce kamar gonakin ku ne wannan yana daga cikin kamar yadda Abdullahi Gwando a cikin tafsirin sa da Ya'ut Tawil yace hikima ta alqur'ani wanda alqur'ani littafi ne da yazo domin ya koyar da yan adam dukkanin zamantakewar su ta rayuwa don haka duk inda gaskiya take Allah zai fede ta ba tare da jin nauyi ba inna Allah la yastahi min alhaq Allah bai jin kunya game da gaskiya shi yasa wata mata da ta zo ran Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake cewa Ummu Sulaimin tsakiyar gidan Annabi wa ta zo ta ce ya Rasulullah ya ma'aikin Allah Allah baya jin kunya game da gaskiya sai da ta ce ma Annabi haka Annabi ce haka ne tace to faɗa mini in mace ta yi mafalki irin yadda namiji ka mafalki shin za ta yi wanka sai Annabi ce eh idan ta ga ruwa sun fito mata ita ma za ta yi wanka idza ra'atil ma'a har Ummu Salama mata Annabi take cewa kai ke ko kunya ta mata Annabi tace inna Allah la yastahi min al-haq tare da cewa daga cikin siffofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kunya matuƙa ta kai ga wata mata ta zo majalisar Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake a cikin Bukhari tace ya ma'aikin Allah kaifa atadahhar yaya zan yi wankan janaba wai wankan al'ada ya zan yi tsalki sai Annabi ya ce mata sallallahu alaihi wasallam ki je ki samu ruwa ki samu magariya ki samu kada ki je ki tsalki tace kaifa ta yaya Annabi ce ki je ki sa kada tattabi'ina athar ad-dam ki bi inda jini ya taba tace ni fa ban gane ba Annabi ce la ilaha illallah subhanallah la haula ya saboda kunya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma cikin taimakon Allah na Aisha ta kira ta tanje cikin gida ta mata bayani kwatta hilla muhalli shahid wata rana dole a hito ayi bayanin irin waɗannan abubuwa ban manta lokaci a cikin ashimawi zaka isko akwai inda malamin musamman fiqhu aka kawo irin waɗannan bayanai to malami ya tsaya wa dalibai mata bayani kwatta hilla yanzu ka kalli misali masu karatun biology ai na ga hard drawing abubuwa ake yanzu da malamin addini da wanda dan boko zalla bai ko san ilimin addini ba yazo yana waɗannan bayanai wanda suke abuwa na dan adam wani hicincin ta yi bayani tsaya bayani wanda ke wadin ilimin addini kuma haka wanda shi yadda alaka ta addini so shi yasa harka addini in yazo za a tsaya wa mutane bayani da za su fahimta amma duk da haka to ana son a sa kawaici da hikima wani isar da sako shi yasa qur'ani babu inda ya hito qararai ka bayyana abubuwa ya ka sa kinaya da sifofi da sauransu sabanin yanzu in ka dauki bible na kristoci zaka esko batsa da abubuwa gahili wanda yana ce abin da ya bambanta alqur'ani da shi alqur'ani duk inda kaga an kawo irin waɗannan bayanai to cikin hikima za a bayyana su in ba ma ai maka fashin baki ba ka fahimta Allah subhanahu wataala ya samu dace don haka muhalli shahid wagga aya an kun fahimta tana ishara akan halaccin mutum ya sadu da iyalinsa yadda ainihin ya sawa gare shi kuma yadda yake bukata in dai ba saduwa da ita zai yi ta ainihin addubura ba wannan haramun ne to shine ma'anan nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum ya malamai suka ara bayani kamar a kinan ya nuna lalle mutum na da cikakken tasarrufi yana da cikakken iko akan matarsa saboda mi kana da cikakken iko akan gonarka ko ba haka bane kaga na maka ce bana mi zaka shukawa masara ba wanda ya sai dai a ce maka ai wallahi to masara ko kai ta nan ba ta yi ko sace ta zai amma dai kana da maka shuka abe ka ko ba haka bane kenan dunda Allah ya ambaci matan ku a matsayin harthul lakum matsayin mi gonakin ku to lalle kuna da ikon tasarrufi akan su sannan gonarka baka cewa ba mai cewa a hanyar gaza ka bi baka bi wacce hanya ko ina kana aimi kwado ma gonarka kana aiki to ma gonarka ta gabas kana aiki to ma gonarka ta yamma kana aiki to ma gonarka ta kudu ko ta arewa ko ta ko ina ka ga dama ko akwai mai koha ga gona ti babu to shine ma'anar nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum jama'a wannan shine ma'anar mudarasa qur'ani fa abinda aka so kawo qur'ani abu yuna tilawatan wa tafsira ka iya karanta shi ka san ma'ana ta kai abinda ma suka ce qira'a ma wasila ce tsani ce abinda a gaya abinda Allah ka so sanin ma'anar an fahimta sosai ma'ana karatun wato kamar tsani ne naka isa abinda ammanu har Allah shine ka fahimta shi yasa aka ce duk qur'ani ba inda Allah ce missa ba ka karanta qur'ani sai dai ce missa ba ka fahimta qur'ani fahimta aka so understanding ba crime ba dai ka iya karanta ba a'a ka fahimta me yasa kun Allah subhanahu wataala akai su wannan shine mudarasa Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa qaddimu li anfusikum wannan kalma ta wa qaddimu li anfusikum malamai sun mata bayani kwattahilla akan cewa idan mutum zai saru da iyalinsa ba a son kawai ya saru da iyalinsa sai ya gabatar da wasanni da abin da ya sawwaka da maganganu sannan kuma da addu'a kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce ɗayan ku yayi nufin saduwa da iyalinsa ya ce Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana da ya ce ya Allah ka nisantar da shedan ka nisanta mu daga shedan kuma ka nisanta abinda zaka azurta mu da shi wato ainihin shedan to annabi ya ce idan wannan mu'amala aure da suka yi an kaddara samun da to shedan bai isa ya cutar da wannan yaron ba kaga ga addu'a tana da muhimmanci kuma tana da wahalayi in ba Allah subhanahu wataala ya taimake ka ba daga shine ma'anar wa qaddimu li anfusikum kamar yadda mahiyan malaman tafsiri suka ce ku diba yadda kowace gaba fada kwattahilla da malamai suka yi maganganu akai to game da wancan bayani na baya akwai hadisi da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda ke saduwa da matarsa ta addubura ya la'anci masu wannan siffa Allah subhanahu wataala shi kare to haka sai Allah yake cewa wattaqullah ku ji tsoron Allah ma'ana duk da wurin saduwa da iyalinku kiyaye dokokin Allah kai wai tafsiri kun ga zo saurare ko labari kai ba a surutu ana karatun qur'ani haba Allah subhanahu wataala yake cewa wa'lamu kusani annakum mulaqu za ku hadu da Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa bashirul mu'minin kuma ayyima masu dabbaka wato ainihin dokokin Allah a cikin lamurran su na auratayya da zamantakewa ayi musu bishara ta ainihin wato samun yadda ta Allah subhanahu wataala to sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa mi a gaba na'am
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم
الله أكبر جماعة منا جن دوكوكين الله شيء سأقول لك تلك حدود الله قاه دوكوكين الله أن يبينها هنا تمكوا بيانه Allahu akbar kai ka san akwai hikimar da Allah ya sai an shekara sai a ce to yanzu a tawa mutane bayani Qur'anin gar an ka sauka cikin wannan wata da ya zagayo ai ta bayani har a sauki wasu su yi complete haka dai ga sunan to sai Allah subhanahu wataala ya ce wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum kada ku sanya Allah ya zamo wato target ga rantsuwarku kada ku sanya Allah ya zama shine mai hana ku yin alkhairi cewa ne baka ta ce wallahi ai na riga na rance ban yi an fahimta kada ku mai da Allah ya zama ku diba ku ga mutane haka ba su haka kada ku mai da Allah ya zama shi kuka sawa ya hana ku alkhairi kada ku mai da rantsuwarku da Allah da kuke yi ta zama sila ta hana ku ayyukan alkhairi Allah ce wala taj'alullaha 'urdatan li'aymanikum an tabarru ku kiyin aikin alkhairi watattaqu ku kijin tsoron Allah wa tuslihu bainan nasi ku kiyin sulhu tsakanin mutane Allah na riga na rince ban ƙara mai magana a'a Allah ce kakku sa Allah ya zama shi adsila ko wai shi akatangar da hunka sa domin kin aikata wani alkhairi Allah ce kakku sa shi haka nan Allah yake cewa wallahu lalle Allah sami'un mai ji ne kuma alimun masani ne akwai bayanai sosai akan wannan kamar yadda ainihin hadisai da asarai suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam koda kai rantsuwa akan ba za ka aikata wani abu ba to idan ya bayyana aikata wannan abu shi ya zama maslaha ga addini ga al'umma to kai ka fara rantsuwa kai alkhairi kada kai tsaye akan rantsuwa cewa kai ka hari ga karanci kuskure ne Allah ci ka ku dauki rantsuwa haka nan an fahimta misali sai ka ce ka rantsa da Allah ba za ka je gidan wani ba kila ka zo ya maka wani abu ba daidai ba sai ka ce ba za ka sake zuwa ba to wannan rantsuwar ka automatically kuskure ne amma kuma don da rantsuwa ce kai ba za a dauke ta haka nan ba a dole sai kai kafara kafaran nan shine ka ciyar da mutum goma ko ka musu tufafi ko kuma kai azumi uku amma kada ka tafi akan cewa kai ka tafi akan rantsuwar ka Allah ce kakkuyi haka nan wala taj'alullaha urdatan li'aymanikum kada ku mai da Allah ya zama shine katanga ko abinda ke hana yin alkhairi an tabarru yazan dalilin rantsuwar da kuka yi da Allah yazan ba za ku aikata alkhairi ba ai Allah tabarru kamar da malami suka ce an gane watattaku kila kace kana aiki alkhairi duk sati kana yin sadaka ko kana aikata wani sai kace kai daga yau ba za ka saki ba shine watattaku watuslihu bainan nasi da kana sulhu tsakanin mutane kace kai wallahi ka riga ka ranci ba ka saki sulhun nan da ai don da kai kai ba a bari koko ba za ka saki magana da wani ba to Allah ce kakkuyi haka nan jama'a muna fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da zo a cikin hadisi wanda hadisi ne ingantacce wanda Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito kuma Ahmad Shakir ya inganta hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyama mu ne na karshe ga zuwa duniya amma kuma mu ne waɗanda za su riga a gobe kiyama yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi la an yalid ahadukum bi yaminihi fi ahlihi athimun lahu inda Allah min an yu'ti kafaratuhu allati iftarada Allah alayhi hakanan wato ainihin yake cewa dayanku ya ci gaba da wani al'amari koda ya bayyana kuskure ne gare shi indai alkhairi ne an fahimta ma'ana ya gano wani abu da yace ba zai yi ba alkhairi ne to ya karkare wannan ya kafara yafi masa alkhairi daga yanzu akan kuskure nan nasa wata rana wasu sahabbai su Abu Musa al-Ash'ari sun zo ran Annabi sallallahu alaihi wasallam suka roke shi abu Annabi ya ba su sun ka sake dawa ya roke su sun ka roki Annabi Annabi yace kai ku tahiban ba suwa yace kuma Annabi yace na rantsa ba zan ba ku ba bayan har sun tahi sai Annabi ya tara raƙumma da alkhairai da yace akai musu an ka biyo su an haka musu sai da sun ka ansa sun ka ce ah to kuma har Annabi ya rantsuwa ba zai ba mu ba kare ya zan mun sa Annabi ya kare rantsuwar sa sai sun ka dawo ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji imani na sahabbai in kai ne ai sai dai ka ƙara giya ba za ma saka ci ai munci yayi a kaga ya munci mun samu sa'a abubuwa sun yi mai yawa commitment na al'umma don haka sai sun kada suka ce ya rasulullah halatta Allah tu'tiyana ka horinci ba za ka ba mu ba sannan kuma ka ba mu sai ci na sani ai ni bazan yi rantsuwa akan wani abu ba sannan in gano yi ne yafi alkhairi face na walwala rantsuwa ta na yi kafara Allahu akbar kina ashe ba imani bane da takawa kace ai ka riga ka rantsi ina an gani ka san wani ya dauki haka nan kamar takawa ta da tsoron Allah ko a samu wata tsohuwa cikin gida tace ai ta riga ta rantsi ko kuma wallahi ba ta yi a yaddan mata kono ba ko sai tsahi sai guwa haka nan ba ga da tsoron Allah wallahi ka esku ana ta jidali tsohuwa ta riga ta rantsi ba a auren nan tsohuwa ta riga ta rantsi ba a sayin motar nan tsohuwa ta riga ta rantsi ba a kaza to kuskure ne aje a yaddan mata tsohuwa kono eh dan da bata yi azumi uku ka ta ja muku ji dadi kusan kwano goma go to Allah ya sa mu dace don haka jama'a ba imani bane da takawa ka doge akan rantsuwarka an gane ko yawwa na'am haka nan automatic in ka ce misali nan kenan ka ce ba za ka yi wani abu ba kila abin ma ba dole bane to akwai lokacin da kuma aikin alkhairi ne kake yi sai ka ce to wallahi da yau ban ƙari ne to me aka fara an ka ce to shi ko ka koma ɗaya kai aiki alkhairi ya zama ka fara ba sai ka yi wancan ba An fahimta? Misalin wannan ya zo a cikin suratul Nur, kissar wato hadithul ibki. Kusan malaman hadisi ko wani hadisi da sunan da suka bashi wanda da an hade shi in dalibin hadisi kai ka san hadisin nan. Misali da an ce hadithu musi'u salah, to in ka karanta sifatu salata albani ka san me aka nufi da hadithu musi'u salah. Wani mutum da ya zo cikin masallaci annabi na zaune yadda ya kabbata sallallahu akbar Allahu akbar sallallahu Allah assalamu alaikum wa rahmatullah, sai annabi ya zo ce assalamu alayka ya rasulullah, sai annabi ce wa alaikumus salam wa rahmatullah irji fa salli fa innaka lam tusalli, annabi ce wa alaikumus salam amma ku ma kai sallah don kai ba kai sallah ba, sai sake Allahu akbar Allahu akbar sami al assalamu alaikum, ya sake da inda annabi sallallahu alaihi wasallam yamma annabi sallama annabi ce wa alaikumus salam irji fa salli fa innaka lam tusalli, sai da an kai haka su uku ga na uku sai annabi ya ce mai sai ya ce ma annabi na rantse da wanda aiko ga gaskiya ban iya wata sallah ba in ba wagga ba, koya mini shikenan ko sai annabi ya koya mai. To da lokacin sai an samu hadisin hadithu musi'u salah, hadisin maimuna na sallati, an fahimta? Akan wanga hadisi su albani sun karuta littafan su na koyar da sallah yadda annabi din ne ya koya mai, to shine sun ka dauko hadisi sun kai ta watsewa sun karuta littafi. To haka ake sanin hadisai da sunan title din da aka ba su. To hadithul ifki hadisi ne mai tsawo cikin sahih Bukhari game da kissar kazafin da aka mana na Aisha, Allah ya kara mata yadda. A gurguje Aisha ummul mu'minin, Allah ya kara mata yadda, wadda annabi sallallahu alaihi wasallam tun kame a haife ta Jibril ya zo da kyalle kamar yadda ya tabbata a cikin koda rijal wa nisa haula rasul shakhsiyatta, sai annabi ya ga hoton ga wata yarinya a Jibril ya ce mai hadhihi zawjatuka fid dunya wal akhirah, wannan ita ce matarka duniya da kuma lahira, kaga har aljanna. Ana nan aka haina na Aisha, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga siffar ta bata bambanta ba da waccan da ya gani a ainihin wanda Jibril ya gwada masa, ya nemi aurenta aka daura aure da annabi sallallahu alaihi wasallam, daga karshe ta samu matsayi da falala a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama har ta kai babu wata da annabi ke so irin ta. Hamma yake cewa fadlu Aisha ta'ala nisa ka fadlu tharidi ala sa'iri ta'am, wanda yana cikin falalolinta. To daga karshe munafikai da shaydan, wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ke bada labari yayi tafiya wadda ƙuriya ake yi kamin ya tafiya da matansa, ita ce ta ci wannan ƙuriya aka je tafiya da ita. Bayan sun sauka masauki, to akwai darbuka suke ce mata kamar akwati ne ake, ko yanzu in kana kallon fina-finan Larabawa irin na daɗin nan suna abin gwada shi, ƙaton abu ne da hikimar da Allah ya musai azamin raƙumi, kuma raƙumi bai samu matsala duk inda za a je mace na ciki ba ma guda ba, suna sa mata biyu da komi kamar ɗaki da inda yago su ma suna haka nan. To haka ake musu. To ita Aisha tana cikin wannan darbuka tata, wannan akwatin babba kamar ɗaki, don haka in aka zo masauki duk za a tashi sai a sake azawa, sai ta shiga ciki an kulle sai aza ta saman raƙumi, haka za a ci gaba. To lokacin da suka yi da zango da aka tashi tahiya, shikenan ta dan je ta biya buƙatar ta, haka ko da aka tashi ɗauka su masu tallabawa mutum da ba nauyi gare ta ba ta ambata, sai aka ɗauki ɗaya abin an ka aza ba san ba ta ciki ba, an ka ci gaba ɗaya da tahiya. Bayan ta iso sai ta isko ayarin su sun wuce, sai ta yi tunanin da a ce ta kama hanya ta bi su matsala ne, amma ta san insha Allahu za a zaya da zango a diya ba a ganta ba za a dawo bidanta, sai ta samu wuri ta zauna ta daɗe har an gaje ya fara ɗaukar ta. To daman saboda irin tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, komai yana tsara abubuwa. Akwai wanda ya bari ya zama shine ƙarshen tawaga da ake ce masa Safwan in bambanta ba, shi yakan biyo ya mi aka bari mi aka kaza sai ya dauko waye da sauransu dai. Don haka yana zuwa da raƙumin da raƙuminsa sai ya hangina na Aisha, Allah ya kara mata yadda. Take cewa wallahi ba abinda na jifa ce ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nan take sai ta falka sai kara raƙuminsa ko kallonta bai saki ba, sai ta haunan take sai ta raƙumi ya wuto. Har su kuma sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam suka iso Madina ba su tsaya ba, haka aka iso gida ba a gana na Aisha ba. lokaci dau tso can sai ga Safwan ya jawo raƙumi ga Nana Aisha sama raƙumi tau munafukai an gane go aha kuma Aisha ga tana da farin jini ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a bata mata suna wace ai mu fada muku ha yanzu dai ga ta haito hili ai da ma kaza kaza suka faɗi maganganun la ilaha illallah wata malamin mu tace wallahi ta dade in ta karanta waɗannan ayoyin tana kuka saboda irin mace a mata kazafi ba dadi mai kaman kai Nana Aisha jarabawa ce Allah ya mata so da dama sai an maka kazafi sai an maka ƙarya zaka dauka kamar yadda Malam Jafar na karanta wasu baituka da Imam Suyuti a cikin Al-Itqan fi Ulumul Qur'an saboda Suyuti malam kan mu shiga wata gona amma Imam Suyuti wata duniya ce ta ilimi da ba taba ganin irin sa malam babu fannin da bai rubutuwa to ya gamu da mahasada wanda sai da ta kai ya shige gidan shi ya ban mahituwa saboda makiya da mahasada da nan mai yawa to bayan ya gama littafin sa mashahurin da har yanzu ya zama encyclopedia babu kamar shi a ilimin ulumul qur'an shi duk fannin da ya rubuta to za a samu babu littafin da ya kai nashi to sai waɗanga baituta cike yake yabun baiwar da Allah ya mishi yake ambata har yake kawo bayani yake cewa dudda da turarin wuta in banda wuta ta kone ya ji zahi ai da ba za a bambanta shi da sauran itace ba to haka shi a ka'ida ta Allah sai ka wahala ku diba annabi Yusuf aka mai kaza aka mai ƙarya sannan Allah daga da raje shi to Nana Aisha shikenan Abdullahi dan Salul shugaban munafikai Allah ya sa shi a farko wanda ya fara ganin su to duk inda ya zauna kun gani wato can da an ka baro da mun san shirya da ita da safo kaza 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 labari ka san shi ko labari ko mutumin kirki kake wani bi sai ka tayar labari har da in wani faɗa ma shi yasa Allah ya ce in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wallahi ku bincike kaga bincike Allah ya ce an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin so da dama maganganun aka kama ka in ka bincika zaka isku ƙarya ne ko ga wani ai posting kaza in ba kai ko mutumin girgir kar ai ta kai dauki wannan labari ka gina wani abu da baya ka ji kunya wanda ya kirkiro labarin na farko ya hilahi amma kai mutumin kirki in dai baka tsaya ka bincika to wallahi zaka fada nan take labari ya bi gari ko ina ita Aisha bata san abin da ke faruwa ba bata sani ba har labari ya kawo kunnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wannan labari ba dadi irin gajiyar tafiya da ta samu na Aisha sai ta fara masassara daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ji wannan labari kenan kuma lokacin ayoyi ba su kaba saboda annabi na samun wato shirye suwa daga wurin Allah a faɗa mai abu ko a tabbata ko a kore mai inda samu wahyi da shi kenan saboda yana da yaqini da ubangijinsa amma kuma dun jarabawa sai an kazan babu wahyi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ko yana buƙatar wahyi ba shi zai ce Allah mai wahyi ba saboda Allah yana yin abu ran da yaso ya ce ma jibrilu me yasa baka zuwa kullum sai Allah ya saukar da aya wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik yace ba mu in raddadu kaga na sauko to umuni ne na Allah ba su isa su sauko da kansu ba don kamin su kawo tazarar tana da yawa yace amma da zaran Allah ya nuhi mu taho to nan take kyaftawa kira mun sauko yace ba muke saukowa da umarnin mu ba Allah far Allah Allah ne kai la ilaha illallah don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu shin zai ƙaryata ne ko zai gasgata kuma labarin har da mutanen kirki a ciki saboda ka san shi ba matsala gare ta fa yanzu kai ma shi yasa kawai ka bakin ka kai ma an kana can lokacin baka san da zaka faɗa ba Allah ya kare mu yasa kaka ji an ce wani sahabi shi ma ya shiga ciki ka ɗebe mai albarka a yana saboda shubha dun da daga ciki hadda sahabin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam mai wa annabi waqi shine Hassan ibn Thabit shi ma ya yada wannan magana wato gaba guda ta tassa da ne kawon ga labari amma dai labarin na da fa'idar da ba za mu kace shi ba koda nan mun ga abin ga sai mu fahince shi koda yanda suratul nur tana can gaba sosai mahallin shahid an ka waye gari wannan labari dai annabi dai bai samu wahayi daga Allah ba sannan tun yana ture maganar tana ta yaɗo
kuma ba dadi daga ƙarshe
yace Aisha da tafi gida ta yi jinya bai bayyana mata ba ita ma bata sani ba sai da ta koma gida iyayen da su ma sun samu labari sun shiga damuwa yanzu har ita suke fushi wa shi a matsalar kuma don haka yanzu ba inda ta samu sauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu Aliyu ya samu ina ko Uthman dai daga cikin sahabbai yace kaji abin da ke faru ya kake gani yace to annabi bai ce komai ba yazo ya samu sayyidina Ali radiyallahu anhu yace me kake gani game da lamarin Aisha yace annabi ba ita dai mace ba kawai ka rabu da ita to wannan magana Aisha ta rike sayyida Ali don Allah ya kara masa yadda duka Allah ya kara masa yadda sai sa lokacin take ba da kissar lokacin da suka yi annabi wanka sai tace da Abbas da Fadalu sai tace da wani mutum an gane wata mace sayyida Ali radiyallahu anhu ba amma dai ba su yi gaba ba su yi suna amma dai tun daga lokacin wannan magana da yi sai zan an samu karancin jituwa tsakaninsu amma akwai mutuntawa sosai har kusan wafatin nana Aisha saboda sahabbai su sabanin su bai tasiri ga lamuran su na addini mahallin shahid yazo ya kira Barira Allah ya kara mata yadda wanda ita Barira ita ce a kusan kawa ta nana Aisha Allah ya kara mata yadda kuma ita ce mai mata hidima kusan ita ma ce ta ba da kuƙiya tara kuɗi masu yawa Barira ta yanta kanta kusan duk shawara tare da Barira take sai annabi kira ta yace me kike zaman ki da Aisha baki santa da wasu dabi'u ba Allahu akbar tace ai Aisha ni ban san matsalar ta ba amma matsalar ta guda wato na ɗaya daga kurciya gare ta sannan ba ta da tattalin abubuwa gari sai ta bar shi nan awaki su canyi an gane wato matsalar ta dubba da wuce careless ga abubuwa na kankanta kayayyaki ba kaga ba annabi ba shi ma ga bukata ba kawai complain din da Barira ta yi ta bashi abubuwa ne waɗanda suke na yau da kullum waɗanda a saka ci irin na mata Allahu akbar kuma Barira za ta koyi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu a don haka annabi dai sai kara yanzu annabi na bai gaskata bai karyata ba sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah da labari ya isa can Aisha ta shiga damuwa matuƙa annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa sai da an ga kusan kwanaki nan take sai ga ayoyi goma ko fi da haka dalilin na Aisha Allah na bata kariya tun daga innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum tun daga farko suratul nur suratun anzalnaha wa faradna fiha ko wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkaru game da hukuncin tabbatar da kazafi duk wanda ya kazafi Allah ke cewa wallazina yarmunal muhsanatil ghafilati duk wanda ya ma wata mace mu'mina kazafi to ya kawo shedu guda hudu sai ya kawo su Allah ce in ko bai kawo su ba to amai bulala 80 sai an kwantar da shi amai bulala 80 kuma daga yau kai ya saki ba da shaida abadan kuma a wurin Allah fasiki ne Allah ce sai dai wanda ya tuba ya kyautata ya gyara to waɗannan Allah na iya gafarta musu kun ji daya sai kuma Allah ci gaba da bayani sai an ka zo ga innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum lalle waɗannan da sun ka kirkirwa ga ƙarya suna cikin ku kaga Allah ya tabbatar ƙarya cikin shikenan ba dai Allah ya ce ba annabi ya yarda yanzu Aisha ta ƙara matsayi da ɗaukaka a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam karibu ayat Allah ce la tahsabuhu sharrun lakum ku da an kawa ƙazahin ga Aisha kenan kake tsammanin sharri ne gare ki amma ku lura da wani terminology na Qur'ani bai ce Aisha ba an kai faɗe shi dun na yau ya shiga na gaba ma ya mai ƙazahi ya shiga ku rimo ta hikima ta Qur'ani wa jama'a na za ka gano littafi ne na Allah da sai a ce ya ki Aisha kaza abuda eh an ce Aisha ya takaita gare ta ita kadai shi yasa malaman tafsiri suka yadda wasu ka'idodi suka ce al'ibratu bi umumil lafzi la bil khususis sab, ana lura ne da lafazin Qur'ani ba dalilin saukati ba. Yanzu Aisha ta shiga, bayan ta wata ta shiga, nan yanzu haka wasu ana ta musu qazahi a wata ƙasa sun shiga ciki, nan zuwa gaba shekaru masu yawa Qur'ani na nan still is relevant, zai ci gaba da kasancewa wagga ayat kowa ya shiga ciki. Kai ma an maka kazafi an ce kai kaza ba kai ba, la tahsabuhu sharrun lakum bal huwa khairun lakum, Allah ce alkhairi ne gare ku don ƙara daga darajarku ne. Jama'a muna fahimta ko? Don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kaga yanzu, amma wa zai shiga sahun warko? Shine Aisha. Duk wanda ya shiga cikin wannan aya albarkacin wa yace albarkacin Aisha, Allah ya ƙara mata yadda. To nan za ku gano masu ƙaryacewa za su iya fahimta Qur'ani ba da hadisi ba, ƙarya suke wallahi. Yanzu wannan aya in yanki mutun za a yi bai fassara ta sai ya kawo hadisin ga. A? A ce innal ladzina ja'u bil ifki, waɗanda sun kirkiro ƙarya usbatun minkum cikin ku suke. Shi yasa gani ya labe cikin ɗakin mata ta yi bai fitowa ga hilidun bai taba tun masu jaya da shi ko ɗalibai ne sai sun mai tambaya. To ina fassara muku ayan ga ɗayan wuce ban faɗa muku so ana ne kazahin ba, koko cikin ku na ku dangal annan zauni. Ka fahimci ba a fahimta Qur'ani sai an gama da hadisan nan na cikin Bukhari da Muslim. A sai ha kuma sai ka fahimci okay, to ga abin da ya faru, ga abin da ya faru. Shi yasa duk ayat da adda sababun nuzul ƙarya ce ka fassara ta sai ka kawo sababun nuzul din nan. In ba haka nan ba ko ɗayanka haka wa tafsirin nan sai sun ci kwalla ka ga faɗa musu towa naka abin ya faru da su. Allah ya ce mi bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm, kowan su na da zunubi gurgudun yadda ya da ƙaryan nan. In mutum goma ya faɗa ba gurgudun laifi. Allah ya ci gaba da bayanin abubuwan da addini ayoyi goma Allah ya share na tabana na Aisha kariya. Daga lokacin aka kira mutane duk wanda an ga sai maganar nan sai a kwanta sai a mai bulala ta bane. Unfortunately akwai wani da aka ce ma Mista, ko kun san wane ne Mista? Wannan Mista gidan Sayyidina Abubakar ya taso, kuma Abubakar shi acci ne, shi asha ne, shi kamar sutura, shi kamar komi, amma shi ma ya shiga cikin masu ya dauka magana. To kuma yana cikin masu yan gida. To nan ne ake kawo irin hadisi na ma bai ingantacce a take sharra man ahsanta ilayhi, kaji tsoro wanda kake kuta tama. Yanzu dan gida ne fa. To sai Abubakar ya ce wallahi ba zan ƙara taimaka mai ba har abada. Allahu akbar, bayan an saukar da wadan ga ayoyi. Na ga kan lokaci amma dai za mu yi da wannan sai ya zama mun dasa a insha Allah. Yana faɗin haka Abubakar ya ce daga yau duk abinda kular da aka yi Mista daga yau babu ta. Kaza duk komai an yi cancelin. Don haka an cire subsidy. An gane? Allahu akbar. Ko sai da Allah ya yi. Shi yasa malaman ulumul qur'ani suka ce Qur'ani akwai lokacin da ayoyi za su sauka goma. Kamar ƙarshen suratu Ali Imran. Akwai ranar da sura guda su kutun za a sauka suwa, kamar suratu Yusuf complete ta sauka, aya 111. Akwai lokacin da suratul An'am gaba ɗaya ta sauka. Bara'atu gaba ɗaya ta sauka. Da irin su akwai lokacin da aya guda za a sauka suwa. Akwai lokacin da aya goma, akwai lokacin da aya biyu. An ka ce kai akwai ran da ma aya guda ma raba ta biyu an kai. Kamar wagga aya kana ya kawo ta wala ya atali ulul fadli minkum wasaati an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Na an ka tsaya. Allah ce kada masu falala, masu arziki, masu wadata daga cikin ku su yi rantsuwar cewa ba za su rinka taimaka wa makusantansu ba, talakawa, miskinai, waɗanda hijira, ni sun kai don sun yi wani abu, bai dace ku yi rantsuwa akan haka ba. Shin ba ku san Allah ya gafarta muku? Nan dai an ka tsaya. Dawa ake Abubakar. An ka ce ya fashe da kuka ya ce Allah ina son a gafarta mini. Sai da an ka kusan kwana uku sannan sai Allah ya saukar da wallahu ghafurur rahim. An gafarta mai magana gade. Shikenan sai ya koma ya ci gaba da taimaka mai. Mahalli shahid ɗan uwa musulmi a nan shi ne cewa kada ka yi rantsuwa akan alkhairi, ko shi alaƙam wala taj'alullaha urdatan li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nasi. Shi a fassarat kaga yanzu Abubakar da ya rantse sai an ka dawo da shi duk wancan abu ya hankuri Allah ya wanke diyarka. Duk wani hujja da za a samu bata kai wa ga ayoyi goma Jibril ya sauko da saman sammai bakwai, Allah na ta dependent akan Aisha. zan rihimu da wata magana ɗaya daga cikin magabata malamai wata rana kiristoci sun gayyatai Allah mai fasaha da yaso wate babban malami sunna ne malamin hadisi sunan ya kwanta ko Imam al-Baihaqi ne ko ɗaya daga cikin su da yaso wate wani taro ne kiristoci sun ga shiga sun gayyate sai sun kamar shagube sun ga cewa ina labarin matan mai gidan nan naku wanda ta abinga kage ina suna son su kina na Aisha ko da yazo bare an san sai ya ce alhamdulillah ai kun san su yu ne an kawa abin kuma dukkan Allah ya wanke su ita guda ma ai kage haihuwa ma ta yi ba da dabiji kun gane an san ciki amma amma dai duka ubangiji mu a cikin qur'ani duk ya wanke su ita guda ko haihuwa ba ta yi ba to ita ko guda har ta haihu ma ta zo rada amma dai dukkanin su Qur'anin mu duk ya wanke su ai Yahudawa shi yasa Kiristoci ba su da maki a irin Yahudawa amma ga saboda musulunci shi addinin gaskiya da shi suka faɗa Yahudawa na zagin wa nana Maryam Allah ya sa mu dace yanzu kaga wannan bayani kowa ya fahimce shi yawa to nan haka insha Allah anan zamu rasa aya saboda kula da lokaci in Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe zamu tashi aya ta 225 jama'a tafsirin qur'ani ba ai faka-faka ba a tsaya a fahimci aya guda yahi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh